Yau da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum. Yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31, da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM, sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger din da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alfa Radio da kuma shafin mu na Facebook Live a VOA Hausa ko ka cokan a fada ta yanar gizo ta voahausa.com. Masu gabatarwa
Usman Ahmad
tare da ni Hafsat Maina Muhammad.
To kamar da Hafsat ta fada, mun shigo yau wannan safiya kuma amma kar a manta akwai sakonni da za a saurara wanda kuka aika mana amsar da muka tambaye ku na tambayar Instagram da Twitter. Sannan kuma har ila yau za ku kira mu a lambar mu ta alamar tarawa 1-202-205-55.
So madalla a yau talata, wato zamu karanto yanda Usman ya fada, haka kuma za ku ji mu dauke da hirar da nayi tare da Dr. Lawal Habib, daraktan shirye-shirye a Polytechnic dake jihar Kano kuma malami a fannin kudi.
Haka
wannan bukatar ita ta cewa a biya kudin makarantar kana yin wato wannan cela celiba ta je ka dawo kuma da yawa sai aka ci asantar da shi kuma wani din sai da mun cewa waɗanda ya kamata su samu sun da abu ne ga tsorarre ba da su samu ba, sai siyasa ta shige cikin, sai da mun hukunci ne su samu a koda sun dace koda ba su dace ba fiye da waɗansu. To sai waɗannan gaba ɗaya sai da mun cewa abin ya ki zama ya dore.
To kadan kenan aka ji daga cikin maganar yadda ake magana cewa an soke kudin dawainiyar karatu na jami'in gwamnatin tarayya a Najeriya. To haka kuma za ku ji mu dauke da shirin mu na kwalamar Ramadan ko kuma bangaren kwalamar Ramadan a cikin shirin yau da gobe.
Za mu sha kwadayi kenan. Yanzu bara mu fara da jin amsoshin tambayar da muka muku a shafin mu na abuta cewa menene ra'ayinku game da matakin da gwamnatin tarayya ta dauka na soke kudin dawainiyar karatu a jami'an gwamnati, wato tuition fee.
To haka yake.
To Usman sai ka fara mana.
To sakon farko ya fito ne daga Sani Sharehu Biye, Allah ya sa haka ne suna. Yace muna goyon bayan gwamnatin Buhari akan wannan mataki, Allah ya tabbatar.
To amin. Sai kuma sakon Mubarak Abdulkarim Babuji yace salam yau da gobe, ni dai ana wara'ayin wannan abu ne mai kyau idan ya tabbata, kuma hakan zai sa ƴan talakawa samun rangwame wajen biyan kuɗin makaranta.
Na Maira Umar Makere yace salamu yau da gobe, hakika wannan mataki na gwamnatin tarayya yayi daidai, da fatan su kuma ɗaliban za su tsaya su kula da karatunsu yadda ya kamata, ku tashi lafiya.
To mun gode. Sai kuma At-Tahiru Hashimu Taraba yace wannan mataki da gwamnati ta dauka yayi daidai.
Abubakar N yaka naji na Bardo Bauchi yace salamu yau da gobe, halan wato irin kilan kenan ba siyasa bace kawai. Mu tuni mun leko ƴan siyasar mu ba su tashi yin alheri sai zabi ya matso.
Ya mai abin siyasa ne kenan.
Yake gani haka.
To Abdullahi Abu Dayyabo Rafin Dadi yace Allah ya sa ba siyasar yaudara bace, ganin zaben 2019 yana kunno kai, amma kuma hakan zai taimaka wajen tallafa ma ƴaƴan talakawa da suke da kwazo amma ba kudin ci gaba da karatu.
Sai Yunusa Tanko Bani Mbaka yace eto yau da gobe tabbas wannan abu ne mai kyau, sai dai tsarin ƙasa ta Najeriya za a aiwatar da shi a gwamnatance, amma daga baya sai kaga cin hanci da rashawa ya kame komai, saboda haka shiri ne mai kyau ga iyalai da dalibai ko kuma iyayen dalibai.
Sai kuma sakon Baffa Haruna Bajuga yace wannan mataki ne mai kyau kwarai da gaske, domin zai ƙara taimakawa ƴan uwa ƴaƴan talakawa marasa galihu wajen yin karatun su cikin sauki saboda yanayin rayuwar yau din fasai a hankali a ce ga dawainiyar gida ga dawainiyar makarantar yara in mutum ba shi da halin biya sai dai ayi asara ƴaƴan nashi su aje karatu koda kuwa suna da basira da fasaha
sai kuma Adam CM Umar Azare yace a gaskiyar magana in har wannan kuduri da za a inganta shi ta wajen da zai sa ƴaƴan talakawa na ƙasa su amfana to muna maraba da zuwan sa saboda haka mun shaji gwamnati a baya sun rattaba kuduri amma kuma a waye gari mu ji shiru mu talakawan ƙasa Allah ya sa ba masu Allah ya sa masu kaunar mu ne wannan
yawa to shikenan yace Allah ya ba masu kaunar mu sai kuma sakon Nuru Muhammad mai Apple Gusau yace assalamu alaikum yau da gobe hakika wannan abu ne abin murna ne da san barka musamman ɗalibai da iyayen da ba su da wani abin dan hannu suna cikin rayuwar hannu baka hannun ƙwarya to ga dama ta samu da fatan Allah ya sa hakan ya dore kuma yayi tasiri fatan alkhairi ku tashi lafiya
to sai Muhammad dan Budam Shani yace yau da gobe hakika zai taimakawa dalibai muddin aka yi haka don taimakawa daliban
to shi kuma sakon Yunus Tanko ba ne wato mun karanta sakon shi to sai mu je sakon Usman Alhassan dan malam Tsanyawa yace muna goyen baya domin ƴaƴan talakawa su ma su samu gurbin karatu
to sai daga ƙarshe Zainab Musa mai addu'a tace tabbas wannan abun farin ciki ne kuma abu ne mai kyau da fatan hakan ya zama mai dorewa amin ku tashi lafiya
To sakonnin ku kenan da muka karanto muku na shafukan mu na Facebook, Twitter da Instagram a cigaba da aika mana da sakonni.
To kana manta dai muna magana ne akan yadda gwamnatin tarayya a Najeriya ta dauke maganar biyan kudaden dawainiyar karatu wato tuition fees sannan kuma muna tattaunawa ne mun faru wannan makon muke ƙara sata amma kar a manta an jima kadan ko ince yanzu nan in goye ku tashi go zamu iya muna yi mu dauka wato lambar mu ta alamar tara 1 202 205 655 ga wani ma daga Bauchi Hafsat
to assalamu alaikum
Assalamu alaikum assalam. Haji barka da aiki.
Yawa barka ka dai daga Bauchi wake kan layi.
To sunana Bala Muhammad Damba.
To malam Bala menene ra'ayinka game da wannan batu?
To gaskiya inda kudurin zai tabbata ba za a yi ba kiran sa a samu batu abu ne mai kyau. Dan haka muna fata yin ci Allah ta kwalliya ta jawo kudin sa budu. Ko tuban fita yi lafiya.
To mun gode da Damba.
Inda wannan zan dan bako wata shawara da Allah. To dala shawara ne ba umarni ba amma in zai yi saboda kwada girin tunanin sa dala dan rage daukan sakonnin Facebook a dan takaita shi sannan ku kara ba mu dama a masu daukar waya
to shi
daukan waya to za mu je mu duba kasa mu tattauna mun gode da
mu gode da wannan shawara haka ake so
to assalamu alaikum waya ka tsina
assalamu alaikum sana da riga shugaba Iliya ne kanti da shayi a bakin kasuwa a garin Daura a tarayyar Najeriya duban gasa zuwa gare ku Maryam Dauda.
Ah Hafsa ce yace Maryam Dauda. Hafsa mai ne ce.
Hafsa Dauda.
To muna jin ka.
Lafiya lau alhamdulillah mun gode.
To wallahi ina jin mujin ku amma sai dai yake iya aka fi da yau kasuwar garin mu kenan kamar ya ta kamar yawa kadan haka.
To ba komai da ka kira ma mun gode.
Ku fatan alkhairi muna tare da ku Allah kai mu gaba za mu sani kuma so ba albarkatun ba kuma Allah saka da alkhairi.
To mun gode.
Za mu ta zuwa lafiya.
Mun gode sosai.
Shugaba Iliya ne kan shi.
To mun gode shugaba Iliya to ga wani kuma assalamu alaikum.
Assalamu alaikum daga ina kake kira?
Assalamu alaikum Abubakar dan Hajjia ne daga jihar Adamawa a Gurore.
To malam Abubakar menene ra'ayinka game da maudu'in mu na yau?
Gaskiya in dai wannan al'amari ya tabbata gaskiya abin farin ciki ne ga mu talakawan Najeriya. Musamman a yankin karkara za ka ganin matashi yayi karatu har gaba da sakandare amma zuwa jami'an nan gaskiya kudaden nan su zama kalubale gaskiya mai farin ciki da wannan al'amari inda ya tabbata.
To mun gode. Mun gode.
To ga wani nan daga wani ne a Najeriya waye?
Nijar ko
Nijar a Najeriya. Eh assalamu alaikum. Kace wani?
Usman ne daga Najeriya a Yobe State.
To Usman dan mutanen Yobe barka da shigowa. Muna jin ka.
Allah. Ni abin da zan faɗa wannan agajin da yake zai yi ba. kasa mala amfani na gare mu
me yasa
saboda mu gaskiya mu yankin makarantar ma babu ba kuma ruwa ba abin da wannan amfani a yankin mu
eh makaranta kanana ko na gaba da secondary kake nufi
kuma wace ce mana jahar Yobe ne cikin jahar Yobe kuma an bar mu ba hanya ba ruwa ba tsaro ba abin da yake mana a yankin mu gaskiya wannan abu amfani mu ba kware zai duba mana bangaren tsaro kawai
to mun
gode da wannan ra'ayi naka to sai kuma daga Borno wake kan layi
assalamu alaikum
wa alaikum assalam wake kan layi
lafiya
Galadima ne daga jahar Borno
to Galadima menene ra'ayinka game da wannan maudu'i namu
wallahi ra'ayina wannan din abin da ya faru nan wallahi mun gode ma alhamdulillah amma muna roƙo shiga hannun talakoki wanda da ba su wannan amana su rike amana dalilin wannan primary namu nan din an kawo na ba su abinci aka ce daga class 1 2 3 sora ma ba a ba su
na abinci ma kenan
ana doka ana kaiwa wannan su gurare ba amana amma da ni ne za a bani dukan wannan dan sai an ba su alqur'ani tukuna wanda zai wannan abin alqur'ani kafin nan ya rance a ba shi duk mace amana ne gaje da mutane Allah ubangiji yake fara gaba
to amin amin
mun gode ga Ladima
Usman
eh wato ina bada misali da yanda magana ciyar da yara ma a dalibai kananan dalibai kenan yanda ba ake san zuciya a yanda yake to bare kuma irin wannan matakan jami'a
Ibrahim dauki kira na karshe daga ina kake kira hello assalamu alaikum
kaje ka ce kenan ko
eh ina ga babu baya kan layi to mun gode da kirayen da kuka yi
eh amana kaman ga wani ko mun samu to ba mu samu wani ba to
a takaice dai kaji ra'ayin jama'a wasu na ganin cewa wannan abu ba na dorewa bane kuma gaskiya akwai dan munamuna a ciki
kuma na karshe ya magana da amana a rike a ba masu amana har sai sun rantsi cewa za su yi aiki tukuru wato za su yi kiyaye to ai dama abu ganin jami'a da muke yi ai magana ce ta cewa da ba a biya aka zo ana biya aka zo aka ya mutsa komai ya cakude to shi sai muke kokarin fitar da zare da abawa
haka shi yasa a wannan hirar da zamu ji nan gaba da Dr. Lawal Habib na yi mishi tambaya wato kuma maganganun da yayi ya dan tofa albarkacin bakin sa inda yake ganin cewa akwai dan siyasa fa a ciki wani abubuwan da ake daukowa siyasa ce amma zamu ji daga gare shi
to bari mu ji ta bakin Dr. Habibu da hirar taki
assalamu alaikum ko zaka gabatar mana da kanka
wa alaikum assalam sunana Lawal Habib Yahaya malami ne a Kano State Polytechnic sashin harkokin kuɗi da banki wato bankin alfanan a Kano Najeriya
a satin da ya gabata mun kirawo ka domin kai mana dan bayani akan batun nan da aka dan daukewa dalibai dawainiyar makaranta wato tuition fees a takaice to ka faro mana bayani sai kuma layi bai bar mu mun karasa ba ko zaka ci gaba mana da bayani akan menene ra'ayinka game da hakan
wato shi take wa dalibai dawainiyar biyan kuɗin makaranta wato tuition fee abu ne da ya samu asali tun daga lokacin da Najeriya take jaririyar ƙasa mai yanci mafi yawan ƙasashe da suka samu yanci su sun kokarin haɓaka harkar ilimin su ta tattauta biyan kuɗaɗe daga ɗalibai wannan ya taimaka wa ƙasa kamar irin su Najeriya da samun mutane cikin sauƙi su yi karatu su zo su dace su samu madafan iko waɗanda aka bar su da jiri a yanayin da ake ciki yanzu da yawa ko da yake ƙasa ta haɓaka mutane sun yawa akwai ɓangarori da yawa musamman a Najeriya da karatu yake nema hitar gano kuma musamman waɗanda suke masu alamar suna da hoɓɓasa ne wajen yin ilimi amma kuma saboda rashin gata da kuma yadda ilimin yake da tsada sun kasa su yi karatu saboda haka sai ake samun mutane da yawa ba sa yi tsadar ilimi abu ne kusan gama gari a duniya ba ko ina ne ƙasa take iya biya wa dukkan ɗalibai wato ɗawainiya ba musamman in ya wuce primary secondary ya kai har da jami'a saboda abu ne mai tsada mafi yawa yakan zama kusan abu ne da ɗan siyasa suke tunkaho da shi kuma alƙawari ne da mafi yawa ba ka iya saka shi na cewa a ba da ilimin nan kyauta ba a na a ɗauke wa ɗaliban ɗawainiya waɗansu a Najeriya a kwanaki shekarun nan ba ka ɗewa sun kokarin ɗabbaka waɗannan da ɗan samun nasara sun kokarin idan da su hajjukan dalibai su biya musu kuɗi sauka domin su je su yi karatu. Amma abin baya dorewa ya zama cewa ya zama manhajar ce tabbatacciya da kusan koyaushe ake yi, ana yi karatu lokaci ya zuwa lokaci. A gaskiya idan da hakan zai samu ya zama cewa kullum ƙasa tana da wani taki da wani yanayi da wani shiri na biye da ɗalibi, idan ɗalibi yana da tafiya da fitowa to rashin kuɗin karatu da zai hana shi karatu to da wannan shi ne zai taimaka musu ƙasashen wajen ci gaba, musamman idan ka shigo ƙasashen Afirka. A ƙasashen Afirka ma da yake ya zama ƙasa ɗaya al'umma ɗaya amma ɓangarori daban-daban, wani ɓangare ya fi wani ɓangaren haɓaka ta ilimi da mai da hankali. In ka ɗauki Najeriya ta arewa muna da matsala da kamfar yawan wato masu ilimi da za su iya yauna haka su da na sauran ɓangarorin. Saboda haka idan masu madafun iko a cikin wannan ɓangare za su iya jura wannan ɗawainiya ta sa ɗalibai a biya su kuɗin karatu, tabbas na hakika ba ya zama an siyasantar da abubuwan da zai to. Amma abin da isa yake da kaddaro shi ne saboda rashin ɗorewarsa, mafi yawa tattalin arzikin ƙasa yakan raunana, su jihohin kuma da alƙawarurukan su da abubuwa da yawa da ba su yi ba sai ya zama wannan buƙatun sun danne jinin buƙatun makarantar ɗalibai.
Wasu irin buƙatu kake nufi?
Yawa, mafi yawa waɗannan za ki ga waɗanda wannan za ki ga ƙasashe ne ko jihohi ne da ruwa kansa bai wadata ba, harkar lafiya ba ta wadata ba, harkar yanayin hanyoyi da sauran buƙatu ne da kullum ba a iya tabbata su an tabbatar da su ba. Saboda haka wannan buƙatun wanda sun fi wato gabashi a siyasa sai su sa su zama da su danna wannan buƙata ta biya wa ɗalibai, wanda kamar yadda na gaya miki biyan irin waɗannan kuɗaɗen ba abu ne mai sauƙi ba. Saboda haka sai da mana cewa wannan buƙatar ita ta cewa a biya kuɗin makarantar tana yin wato walankila keluwa ta je ta dawo ta je ta dawo, kuma da yawa sai aka siyasantar da shi. Kuma wani ilin sai ya zama cewa waɗanda ya kamata su samu sun da abu ne na tsorarre ba ba sai su samu ba, sai siyasa ta shiga ciki sai ya zama waɗansu ne su samu ko da sun dace ko da ba su dace ba fiye da waɗansu. Hoton waɗannan gaba ɗaya sai ya zama cewa abin ya ƙi zama ya ɗore saboda yadda yanayin jihohin waɗanda ya kamata a ce sun ɗabbaka sun mai da shi suke samun tasgaro ko kasawa.
To, banda jihohin wato jami'o'in gwamnati da aka cire wa wannan ɗawainiya, aka cire wa ɗalibai wannan ɗawainiya, wasu sai suke tunanin kamar hadda jihohi, amma sai gwamnatin tarayya take cewa ita hukuncin da ta ɗauka na jami'an gwamnati ne, kuma ba zai yiwu ta ɗauki irin wannan hukuncin wa jihohi ba. Amma sai ake tunanin wasu da dama sai ka ji ana ta cewa to ai idan gwamnati a matsayinta na gwamnati ta ɗauki hukunci ta yanke dokar cewa a yi kaza, ya kamata jihohi ma su bi. Hakan na iya faruwa ga jihohi su ma su yanke wa watan ɗalibai wannan ɗawainiya a jami'in jihohi?
Zai iya yiwuwa, to amma ce abin da nake gaya miki kenan, jihohin za su ga buƙatar su ta kuɗi a tafi su yi wannan abu. Kuma abin su ne zama da cewa kin ga babban haja ce ta bai ɗaya wato ba kwamiti ne gaba ɗaya na ƙasa ba, a'a ita gwamnati ta cewa wato ita ce ta ɗauki dabarar yin wannan, a kuma ita ma a waɗansu jami'o'i da suke su kuma nata mallakin kanta. Amma yanayin tsarin karatun Najeriya akwai jami'o'i da yawa da ba na gwamnatin ta cewa ba na federal ba, akwai na state da yawa, sannan kuma akwai waɗansu makarantun da suke na gaba da sakandare wanda ba su kai jami'a ba. Saboda haka idan ba an zama an samu damar da za a iya haɗe su gaba ɗaya a yi ba, shi wannan abin zai zama na cewa waɗansu ne kaɗan daga cikin ɗaliban daga mafi yawa ba a dole wannan garaɓata ko kuma taimako agaza mutum su samu ilimin yadda ya kamata ba.
wasu mutane da suke in aiko mana da sakonni wato masu sauraron mu a sakonnin da muka karanta a satin da ya gabata wasu suke ce wato ai wani ba sai ya kai munzalin jami'a zai karatu ba shin me yasa ba za a mai da makarantun primary da na secondary kyauta ba watan a dauke wannan dawainiya ta yadda ake biyan kudade a primary da secondary me yasa ba za a yi haka ba kuma ya dawwama
yawa to shine abin da mafi yawan kasashe suka haskaka kamar yadda na faɗa daga farko ba kuma su kasashe take da ƙarfin dabara daukar nauyin karatu tun daga primary secondary jami'a ba kusan ma a ce babu kasar da za ta ce ta kai kowane ɗalibi wannan dawainiya shi harkar ilimi sai iyaye sun sa hannu komai kankanta sa saboda haka babban taimakon da kasa take iya yi shine musamman ɗauke nauyin karatun primary da na secondary wato mafi yawa mu a nan ƙasashen Afirka da Najeriya mun ƙarfafa wato karatun jami'a fiye da kowane ilimi idan ake idan ba karatu na sana'a da sauran karatuttuka ba su da wani tasiri idan ba ka fiya karatun jami'a ba saboda haka kowa sai yake ganin dole ko sai an samu karatun jami'a sannan aka samu ilimi amma idan so ake a samu ilimi da amfanarwa a samu kyakkyawan wato tushe na ilimi na primary da na secondary da kuma wani tsibin da ilimi na sana'a na sauran kamar su kyautaka sauran su da kuma sauran ilimummuka da lafiya sauran su duk za su iya haɓaka wanda daga baya wannan su ne suke haɓaka ilimin jami'a idan har da kai ka gyara ilimi na primary da secondary ya gyaru a kan kansa ta ɗauke wannan ɗawainiyar su tsakanin gwamnatin tsakiya da gwamnatin jihohi su ce ɗawainiyar ilimin primary da na secondary to mutane a kan kansu za a samu sauƙin yadda waɗansu za su tafi jami'a kamar yadda mutane suke faɗa ba kowa ne Allah ya kaddara masa cewa dole sai ya karatu jami'a ba sai ya waɗansu karatuttukan ko na sana'a ko na wani abu kuma ya ci gaba a rayuwarsa to amma tushen ilimin na sai ya zama da cewa wanda zai iya tsayawa da kansa ne tun daga primary har secondary zaman an samu ilimin da kashe kuma dangwamenne ba wanda aka fiya tsantar da shi ba ba wanda waɗansu ne za su samu waɗansu da su samu ba ba wanda zai zama da cewa a wani wajen ana yin su yadda ya kamata da ƙwari mutane su samu ilimin inda ya fi wani wajen babu a inda za su bai tsaye a primary da secondary ya fi a ala fiye da a ce kawai za a yi wato a taimakawa mutanen da za su tafi jami'a ko wata ƙauye.
To Dr. Lawan fayyace min ko kuma in ce fayyace mana kasafin kuɗin da ake warewa na karatu ko kuma na jami'a ko kuma na ilimi gaba ɗaya a Najeriya shin ya isa?
To ai da ma asalin mafi yawa kasafin Afirka kafin su cimma kasashe masu ci gaba sai sun sa katafaren kaso daga cikin tattalin arzikin su wanda akwai kasashe na turai da suke zuba kashi sama da 30-40 waɗansu ma da suke neman ci gaba a ace sukan zo ta haka amma a Afirka a Najeriya an ka duba da wahala ka ga an kai kashi 20 na kuɗin tattalin ƙasa akan haɓaka ilimi wanda shi ko kamar yadda nake faɗa harkar ilimi harka ce mai ɗiban kuɗi da yawa kuma mafi yawa ƙasashen nan da suke tasowa waɗansu su da yawa ban ce kamar Najeriya Najeriya ma tana da arziki kuma kuma yakan hau ya sauka saboda lauwar tattalin arzikinta akan mai saboda kai duka sai mai ta buɗe a duniya yakan hau idan kuma ta sauka yakan ruguzo to amma akwai ƙasashen da hawan nasu ma yana da wuya irin tattalin arzikin saboda haka sai ya zama cewa waɗansu su ba su da kuɗin da za su zuba wa ilimi yadda ya kamata sai sun rage waɗansu buƙatun a wani waje to kuma waɗansu buƙatun da mafi yawan su ba na tabbaci ba ne musamman a Afirka an samu da cin rashawa da cin hanci da almubazzarantar da dukiya waɗannan kaso duk sukan tafi a kan annabi kuma a yawan su a harkar ilimi a Najeriya sai ka bi cewa kaso 17 ci ilimi ya ɗauka ko kaso 10 ko da kaɗan ya fi haka saboda haka a hakan ma idan aka samu sai zama cewa bukatun ilimin ba wanda suke fadda ka ilimin akan kansu shine ka sha gaba ba a wajen kashi dukiyar misali sai su ga cewa kuɗin da za a zuba domin a tabbata ilimin a biya malamai a kawo kayan aiki kusan kalilan ne daga ciki kaso mafi yawa wanda suke kira capital project sun kero kuma mafi yawa sai a kare a gine-gine a babban misali shine yanzu idan mutum zai je duba headquarter ilimi ta primary da ke Abuja a Najeriya in yadda girman ta sai ɗauka ba wani banki amma in kuma kuma ka ga makarantun da ake suke cikin ƙasa sai sun kuma kare da su sai ya zama cewa an kashe kuɗi a kan abin da ake kira a discretion expense kuɗin wato gudanar da waɗannan wurare ba kuɗin siyar da su gaba yadda mutane za su sami ilimin da ya kamata ba saboda haka ga kaso ƙarami an zuba sannan kuma kaso ya tafi a misali motocin manyan mutane masu duba harkar ilimi sauran kayayyaki a maimakon ita fa a cikin COI da littattafai da gyara makarantu da kuma malamai ƙarfin gwiwa da duk ilimantar da tabbatar da cewa ilimin ya samu a karɓuwa kuma ya zama da cewa mai kwari saboda haka wannan sai in zama da cewa kasar da ake bawa ilimi a gaci da ƙanƙan sakamakon baya tafiya yadda ya kamata a iya inda ake son su a tabbata a zamanin ya tabbata wannan sai da mana cewa ita samar din da standard din ana samun tantarin tun daga gwamnati ta kiya ta yadda ake lura da cikin gudanar da harkar ilimi
kin yi kokari ko in ce kun yi kokari da kaurin tattaunawa dan yayi maganganu sosai sannan maganar da yake yi kin ga misali duk abin da da bashi aka kawo shi sannan aka sake tafiya da shi aka sake dawo da shi
je kana dawo
yawa dole a samu rudu sannan kamar yadda wancan yi magana cikin masu kiranye-kiranyen sakonnin mu dinnan ayi abin ya dore tsakanin da Allah shine maganar da
kuma ya kai inda ya kamata
yin inda ya kamata ya kai
haka amma kuma yanda aka ce an dauke wato tuition fees din ina ga ba a ware ko suwaye aka dauke wa ba an dai ce kawai dalibai
dalibai kuma makarantun gwamnati tarayya
amma shi tambayar anan shine mai jihohin wato jami'o'in jihohi zasu
kuma shi sa ake kaga muka yi tafafutakar makan masu rawar sai ba su ji su ba mun ta kokarin mu sami ɗan
jami'an
University Commission na Nigeria
NUC ba
wanda suke kula da jami'o'i ko kuma tsarin ya abubuwan suke tafiya na jami'o'in Nigeria abin ya faskara ba mu sani ba ko mun dai yin sakonni mun ji shiru
mun sani ba
ko kila ba su kasa bai kasa ko bai gari ne mun sani ba kin san azumi sai a hankali amma in suka ansa sai ke tattaunawa
a za mu tattauna da su in Allah ya dan aka same su sai kuma zaka ji a batun nan na inda da yawa kuma shi ma dakta ya faɗa na cewa sai kaga wato hukumar ilimi da ke Abuja wani katafaren gini ne yanda aka zuba makudan kuɗi aka gina aka ayatar da shi to makarantun mu
ya ba za a yi musu haka
ya ba za a yi musu haka ba
ina zaki ga yar elementary haka primary ce amma sai ki ganta kaman jami'a ko jami'o'in mu ba su kai su kyau ba
ina
to saboda haka an inganta yanayin da yaran ma za su yi karatu wanda kuma ya kamata mu tabo maganar ciyarwar nan da kowace jihohi na ga sai kwasa suke
kwarai da gaske
wannan a ce sun ciyar Kaduna sun yi an ce Katsina ma kaman za su fara ko sun fara ne haka jihohi dai za mu bincika mu
kaji wanda ya kira daga Borno ai ce ai ga zancen ciyarwar amma ai baya kaiwa misalin da ya bayar haka misalin da ya bayar haka to Allah ya sa mu rike amana kuma yaran mu su samu ilimi
inganta
mai amfani insha Allah to yanzu duka anan shirin yau da gobe ya kammala sai kuma gobe idan Allah ya kai mu a madadin
Usman Ahmad
tare da ni Hafsat Maina Muhammad nake cewa mu huta lafiya da ban manta da injiniyan mu ba watan Rob McLean da wanda ya sada mu da ku Daniel Brown mu huta lafiya Some went over.